hukuncin da alkali Tuka Obiozu ya zartar dai ya biyo bayan karar da hukumar EFCC ta gabatar ne a gaban kotu tare kuma da gabatar da shaidu dake tabbatar da cewa wayannan gidaje da yanzu haka suke tsibirin Banana wata anguwa ta masu hali da shudi a nan Lagos an saye su ne ta hanyar da basu dace ba a ranar 19 ga watan Yulin bana ne dai hukumar ta EFCC ta gabatar da shaidu da ya sanya alkali Obiozu zartar da hukunci na kwace wayannan gidaje tare kuma da umartar hukumar ta EFCC ta buga tallace-tallace a manyan jaridun Najeriya na cigiyar wayanda suka mallaki wayannan gidaje kuma ba haka ba gwamnati za ta kwace gidajen to har lokacin da alkali ya zartar da wannan hukunci a jiya babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kaddarori lauyan hukumar EFCC Anselm Ozioku ya shedawa kotu cewa sakamakon gazawar wani ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan gidaje ko kaddarori ko kuma wakili da wanda ya mallaki wayannan kaddarori ya zama wajibi bisa tsari na doka a mallakawa gwamnati wayannan gidaje da ake ganin an mallake su ne ta hanyoyin da basu dace ba wanda kuma ke da nasaba da cin hanci da rashawa wanda gwamnati mai ci yanzu ke yaki da shi katankatan to kome wannan hukunci ke nufi kenan tambayar kenan da naiwa Professor Muhammad Lawal Yusufari malami a tsangayar kwadda shari'a a Jami'ar Bayero dake Kano
to wato idan aka duba dokar da ta kafa hukumar EFCC a ciki akwai tanadi da aka yi idan ana zargin mutum da cin kudin gwamnati ta kuma ga kayayyaki ko kadarori da ake zargin cewa na gwamnatin ne ko kuma da kudin gwamnati aka saya waɗannan kadarori hukuma tana da dama ta je gaban kotu ta nemi a mallaka wa gwamnati wannan kadara
hukumar ta EFCC dai a wasu daga cikin shaidun da ta gabatar ta nuna yadda aka yi amfani da wasu kamfanoni da kuma wasu bankuna na fitar da wayannan kudade da kuma shigar da su da kuma yadda wasu jami'an bankin suka gabatar da shaida cewa lalle sun karbo wayannan kudade ne a hannun tsohon ministan man fetur a gidanta dake Abuja a shekara ta 2013 to ko wannan hukunci ya tabbatar da cewa ana samun nasara kenan a yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin Muhammadu Buhari ga dai Professor Muhammad Lawal Yusufari
za a ce ana samun nasara tunda abubuwa ne wanda da ba mu san su suna faruwa ba da yanzu ake gani suna faruwa dai haka ana gani saboda haka ci gaba ne aka samu akan yadda ake da sai dai abin da wasu suke cewa shine kamata yayi a ce abin ya fi haka sauri ana dan samun tsaye ko wajen yadda kotuna suke tafiyar da kararrakin nan na cin hanci da rashawa amma dai ka san kuma ya fara shi dole sai an bishi a hankali ake samun ci gaba
yanzu haka dai Mrs. Dezeni Alison Maduke tana zaune ne a birnin London inda take gudun hijira ko da yake a can ma tana fuskantar tuhuma karkashin wata shari'a dake da nasaba da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma halatta kudaden haramun a kasar ta Burtaniya baban yajin birnin Amurka daga Lagos